This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da yau ranar Alhamis 9 ga watan Yuli na shekarar 2015. Maryam Dauda ce da Bella Galadanci da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke fatan kun muni lafiya. Da farko ga kanin labarai.
An tsare wani mutum da ake zargi da shirya hare-haren Jos da Zaria. A halin yanzu, Siriya miliyan 4 ne suka arce daga kasarsu. Sannan ana ci gaba da kwangabakon baya akan shirin nuclear Iran.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa mukaddashin sakataren harkokin wajen Amurka Mr. Anthony Blinken ya faɗi cewa shugaba Buhari ka iya daidaita al'amura a Najeriya kuma Amurka za ta bada wato za ta duba yadda za ta kawo dauki a kasar. Muna kuma dauke da nasiha watan azumin Ramadan. Bayan haka kuma za ku ji shirin bango wanda Jummai Ali ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni.
Jama'a sauraron mu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Rundunar sojan Najeriya ta bayyana cewa ta tsare wani mutum da ake zargi da zama ummul aba'isan kitsa hare-haren bama-bamai da suka kashe sama da mutane 70 a biranen Jos da Zaria a cikin wannan makon. Sojojin sun bayyana hakan ne a yammacin jiya Laraba. Mai magana da yawun rundunar Kanal Lusani Usman ya ce an tsare wani mutum ne a wani wajen binciken motoci na kan titi a jihar Gombe. Bayan samun bayanan sirri daga jama'a, ya ƙara da cewa mutumin da ake zargi wanda ba a faɗi sunan shi ba, an tsare shi ne tare da wasu mutane guda biyu. Usman ya bayyana cewa an cimma nasarar tsare wannan mutum ne biyo bayan ayyukan haɗin gwiwa tsakanin hukumar leƙen asiri na farin kaya da rundunar sojoji. Sai dai babu wanda ya ɗauki alhakin waɗannan harhare. An dai samu tashe-tashen hankula da aka ɗora wa ƙungiyar Boko Haram, lamarin da ya sanadiyar rayukan sama da mutane 200 a makon da ya gabata. Jama'a, an samu nasarar tsare wannan mutum ne a daidai lokacin da gwamnati ta mika hannun tayin hawa teburin shawarwari da mayakan Boko Haram, duk da cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauki alwashin cewa ba zai yi sulhu da 'yan ta'adda ba. Jiya Laraba, Buhari ya gana da 'ya'yan ƙungiyar Bring Back Our Girls da ke gwagwarmayar gani an ceto ɗalibai mata sama da 200 da mayakan Boko Haram suka sace a makarantarsu ta sakandare da ke garin Chibok, jihar Barnar Najeriya a shekarar da ta gabata. Ƙungiyar Boko Haram ta kai hare-haren da ba za a iya kirgawa ba a ƙauyuka da kasuwanni da tashoshin mota da gine-ginen gwamnati da ma wuraren addini tun bayan farar tayar da ƙayar baya a shekara ta 2009, lamarin da ya kashe dubban jama'a. Bugu da ƙari, wannan tashin hankali ya sa mutane sama da miliyan 1,500 ƙauracewa gidajensu.
Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya yau Alhamis ta ce Siriya miliyan 4 ne suka arce daga ƙasarsu saboda rigingimu, kuma yanzu sun zama 'yan gudun hijira. Bayan wannan, hukumar da aka fi sani da UNHCR a takaice suna nuna cewa akwai ƙarin 'yan gudun hijira miliyan 1 a watanni 10 da suka gabata, da kuma mutane miliyan 2,400 a shekaru 2 da suka gabata. A daidai wannan lokaci da rigingimun na Siriya suka gagara nuna alamun sassautawa. Abin da ya somo asali a watan Maris na shekarar 2011 daga zanga-zangar lumana da ke adawa da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad shine ya tabarbare ya koma yakin basasar da yanzu ya hada da kungiyoyin 'yan tawaye da ma mayakan IS. Dukkanansu suna fada da juna da kuma rundunonin sojoji da ke goyon bayan gwamnatin Siriya. Duk da kiraye-kirayen ƙasa da ƙasa na ganin an kawo ƙarshen wannan ba ta kashi da kuma zama a kan teburin shawarwari har sau biyu a shekarar da ta gabata, har yanzu ana ci gaba da tashe-tashen hankula da ke laƙuma rayukan Siriyawa da kuma tursasawa jama'a tserewa daga gidajensu.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masauro, har yanzu da muke magana, Ana can ana ci gaba da muhimman tattaunawa da nufancin cikakkiyar yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan shirin nuclear Iran a bangarori da yawa. Saboda saura kwana ɗaya, wa'adin da masu shawarwari suka shatawa kawunansu na cimma daidaituwa ya cika. Foreign Minister Russia Sergey Lavrov ya bayyana cewa duka bangarorin guda biyu na bakin gabar cimma daidaituwa, sai dai ya ba da ƙarin bayani akan batun da shi ne ake gani muhimmin batu domin cimma matsaya. Wato goyon baya da Rasha take baiwa ƙasar Iran, na gani an cire dokar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta haramta cinikin makamai.
Мы выступаем за то, чтобы снятие оружейного эмбарго произошло как можно скорее. Тем более,
Muna yunkurin gani an dage dokar hana cinikin makamai nan ba da jimawa ba. Kuma idan aka kula, Iran na ɗaya daga cikin manyan ƙasashe masu yaki da ƙungiyar IS domin ƙalubalantar duk wata barazana a wannan yaki da ma duniya baki ɗaya. Cire dokar hana cinikin makaman za ta taimaka wa Iran bunƙasa harkokin sojinta domin yaki da ta'addanci. Sai dai jami'an yammacin duniya sun ce suna ƙalubalantar cire wannan doka, kuma wannan batu baya cikin batutuwan sulhuntawa a teburin shawarwari. Muhimmin abin da ake son cimmawa a wannan tattaunawa shi ne cire takunkuman tattalin arziki da aka kakaba wa Iran, ita kuma ta musanya hakan da takaita ayyukan shirin nukiliyarta.
Bari kuma mu koma nahiyar Afirka, inda jami'an Amurka da ke ba da shawarwari akan harkokin tsaro ta soki ƙasar Sudan ta kudu da babban murya, saboda bukukuwan samun 'yancin kai da take yi a halin yanzu. Tana mai cewa shugaba Salva Kiir da tsohon mataimakinsa kuma shugaban 'yan tawaye Riek Machar su ne musabbabin yakin da ya ɗaiɗaita ƙasar kuma ake ci gaba da yi a ƙasar. Susan Rice, tsohuwar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, ta faɗa a wata sanarwa da ta fitar yau Alhamis cewa duk da farin cikin da Sudan ta kudu ke yi na samun 'yancin kai a shekara ta 2011, lamarin wannan ƙasa na susa mata rai matuƙa. Ta ce a watanni 19 da suka gabata, gwamnatin Sudan ta kudu ta ƙauracewa ayyukan da suka rataya a wuyanta, inda ta gagara tsaron rayuka da ƙaddarorin 'ya'yanta, kuma ta yi fatali da ingancinta yayin da tashe-tashen hankula suke ci gaba tare da rigingimin siyasa.
Jama'a, a ƙarshe, hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya, wato FIFA, ta kori tsohon ɗan kwamitin zartarwarta Chuck Blazer, wanda ya amince cewa ya karɓi cin hanci mai matuƙar yawa, kuma ya kwarmata bayanai a wani binciken da gwamnatin Amurka take ci gaba da yi, wanda ya girgiza duniyar ƙwallon ƙafa a lokacin da ake bayyana korarsa daga ƙungiyar har abada. Yau Alhamis, kwamitin ɗa'a na FIFA ya ce Blazer ya tafka laifuka masu matuƙar yawa, kuma ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, a lokacin da yake aiki a matsayin babban jami'i a hukumar FIFA daga gasar cin kofin ƙasashen nahiyoyin Amurka na Arewa da tsakiya da kuma tsibirin Caribbean.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ɗazu-ɗazun nan ne muƙaddashin sakataren harkokin wajen Amurka Mr. Antony Blinken ya gana da 'yan jaridu a ofishin jakadancin Amurka da ke birnin tarayya Abuja. Wakilin mu Hassan Maina Kaina ya halarci ganawar, ya kuma haɗa mana rahoto.
For Nigeria, his plans to address them and how the United States can help. In particular, we discussed practical ways to strengthen security, which is threatened by Boko Haram's horrific acts, terror, and violence, to develop the economy, to combat corruption, and to make government more effective and transparent.
Mukaddashin sakataren harkokin wajen Amurka kenan, Mr. Antony Blinken, ɗazu-ɗazun nan inda yake tare manema labarai a ofishin jakadancin Amurka da kenan Abuja. Ya ce shugaba Muhammadu Buhari ka iya daidaita al'amura a ƙasar nan, kuma Amurka za ta duba yadda za ta kawo ɗauki. Ya ce a ganawar da yadda Muhammadu Buhari sun tattauna hanyoyin da za a bi don ƙarfafa tsarin tsaro, musamman ganin yadda ƙungiyar Boko Haram ke ƙara zamantowa barazana. Za a kuma tallafa tattalin arzikin ƙasa, yaƙar cin hanci da rashawa, a kuma tabbatar da gwamnati ta sauke nauyin da ke kanta kamar yadda ya kamata. Mr. Antony Blinken ya ce Amurka na yin Allah wadai bisa yadda Boko Haram ke ci gaba da kai harare a masallatai da kuma majami'u.
Defeating Boko Haram requires a comprehensive approach that involves the region and includes not only a strong military response, but also sustainable security for liberated areas.
Domin a kawo ƙarshen wannan matsala fitowa ta Boko Haram. Mr. Anthony Blinken yace akwai buƙatar samun kyakkyawan shugabanci na gari, adalci tsakanin ƴan ƙasa, mutunta haƙƙin bil'adama, tabbatar da tsaro mai dorewa a wuraren da aka enter a yankin Arewa maso gabas. Muƙaddashin sakataren harkokin wajen na Amurka yace yadda hulɗar diplomasiyyar wannan karo zai kasance tsakanin ƙasashen biyu shine mai Amurka za ta cimma tare da Najeriya, ba mai Amurka za ta yi wa Najeriya ba. Yace Amurka za ta kawo tallafi wajen ganin an kubutar da ƴan matan Chibok da ma sauran ƴan Najeriya da kungiyar Boko Haram ke garkuwa da su a halin yanzu. Anthony Blinken yace Amerika za ta kuma marawa ƙasar nan musamman wajen horas da jami'an tsaro, samar musu da kayan aiki irin na zamani da musayar bayanan sirri.
In the Economic and Financial Crimes Commission and other agencies responsible for dealing with corruption.
Ya kuma ce cin hanci ba karamar illa bace, a don haka tuni kasarsa ta yi nisa wajen tallafa hukumar EFCC da kayan aiki irin na zamani da ma horas da jami'anta. Bugu da ƙari ya ce Amerika za ta kuma taka rawa sosai wajen gano kudaden haramun da aka sace aka boye su a ƙasashen ƙetare. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. To yanzu nan kuma mun samu wani rahoto na cewa an garkama tsohon gwamnan jihar Jigawa a kurkuku bisa zarginsa da laifin yin amfani da kamfanoninsa a al'amuran gwamnatin jihar, wanda kuma hakan ya saba wa tsarin mulkin jiha. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
Kotun da ya ta zauna ne bisa tsauraran matakan tsaro bisa jagorancin alƙalin aro mai suna Justice Evelyn Anyadike, sanariyar lalurar da alƙalin na asali Justice Fatim Rahman ke fama da ita. Hukumar ta EFCC dai ta gabatar da caji guda 28 da take tuhumar Alhaji Sula Lamido da 'ya'yansa Aminu da Mustapha da kuma wani da ake kira Aminu Wada Abubakar. Hukumar ta ce tana zargin tsohon gwamnan na Jigawa da laifin cewa kamfanonin da yake da hannun jari a cikinsu sun yi mu'amalar kwangila da gwamnatin jihar Jigawa a lokuta daban-daban cikin shekaru 8 yana gwamnan jihar, wadda hakan a cewarta ya saba dokar ƙasa. Jimlar kimanin naira biliyan guda da miliyan 300 ne hukumar ke tuhuma an yi mu'amalar ayyukan kwangila tsakanin gwamnatin ta jihar Jigawa da kamfanonin da suka hada da Bamaina Holdings da Bamaina Company da kuma Speed International Limited. Daga ciki akwai kwangilar naira miliyan 3 da ta miliyan 9 da ta miliyan 20 da wata ta naira miliyan 5 da kuma wata ta naira miliyan 7, sai wata kuma da aka ba da ita ta naira miliyan 10 da kuma wata ta naira miliyan 120 da dai sauransu. Sai dai Alhaji Sula Lamido da 'ya'yan nasa biyu da kuma Aminu Wada Abubakar sun musanta dukkanin zargin hukumar, kuma lauyansu mai suna Opion Opion ya buƙaci kotun ta ba da belinsu, tunda dai har yanzu tuhumar na matsayin zargi ne kawai. Amma lauyan hukumar AFCC ya nemi kotun ta yi watsi da wannan bukata, yana mai cewa da karfe 5 na yammacin jiya Laraba ne suka samu takardun neman belin maimakon akalla sa'o'i 24 kamar yadda yake bisa ka'ida. A nan ne sai alkalin ta bukaci Mr. Opion Opion da ke kare Alhaji Sula Lamido ya sake mika takardun neman belin ga alkalin wucin gadi da ake sa ran zai gudanar da aiki a cikin hutu, tunda daga gobe Juma'a ne alƙalan kotunan tarayya za su tafi hutun shekara-shekara na kimanin watanni 2. Hakan ta sanya Justice Evelyn ta umarci a miƙa waɗanda ake tuhuma zuwa gidan wakafi kafin alƙalin wucin gadi ya bada belinsu, mai yiwuwa kafin ko kuma a cikin mako mai zuwa.
The courts, the judges should stand up to defend liberty. The rule of law is that until a man is convicted, he should not be punished.
Mr. Opin Opin kenan lauyan waɗanda ake tuhuma ke bayyana rashin jin daɗinsa game da wannan mataki. Shi kuwa lauyan EFCC Mr. MS Abubakar cewa yake,
za mu abun nan tare shaidunmu da takardunmu mu gabatar da su gaban kotu.
Tinide Justice Evelyn ta ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar 28 ga watan Satumba. Wasu mutane kenan da suka yi dandazo a gaban harabar kotun ta tarayya da ke nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaishe da Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga nasihar watan azumi.
Bismillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Ba shakka ana son mai azumi ya kasance mai ladabi, biso nan katuwar ibada babbar ibada a da yake. Na farko kame bakin shi. In bai kame bakin shi za ya kasance ya yi ni da yunwa da kirwa ba ladar kirki ko kuma ladar ta kare gabaki dai ta lalace. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi ingantacce, wanda bai bar ƙarya ba da shaida wadda ba ta gaskiya ba, Allah ba ya buƙatar barin abincin shi ko kuma barin abin da yake sha. Kenan ya kokari ya kame bakin shi saboda kai ya bata wannan ibada. Ana so kuma ya kasance mutum mai kula da gajeyu bayan Allah, waɗanda ba su da abin da za su buɗe baki ka taimaka musu. Kina wata ne na jinkai ga wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi wannan kafa, ya yi kokari ya taimaka ma duk wanda yake a cikin ofishi ne, a gida ne, unguwa ne, duk inda kake da kai ba shakka za a samu wanda kafi shi hali, to ka taimaka mishi da ya kasance ya samu abin da buɗe bakinsa. Ana so kuma ka yi tsari wani program na ibada naka, kibantacce karatun Qur'ani ne, zikiri ne, wanda ya kasance kana yin shi bayan salloli tarawih da ake yi, da kuma wato waɗansu ayyukan za ka yi na ibada. Kenan kama kanka tsari na rayuwa, kyaukyawar rayuwa nami na ibada a cikin wannan wata wanda yake na zaman huloti ga musulmi. In ya wuce ba shakka ba kowa za a samu ya ga ai gobe ba. Kenan in aka ci wannan kasuwa baka samu kacci ba fa kai asara. Da kuma yawan istighfari, yawan istighfari, Allah ka kare mu zunuban mu, Allah ka yahi mana, ka yahi mu kuma waɗanda suka riga mu garin gaskiya da uwayen mu da sauran duka musulmi, kana musu kyaukyawan ibada. Da kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya kare ƙasashen musulmi cikin halin da muke na yanzu na dardardar, ba sai an yi banyadi ba ƙasashen da ke kewaye da mu, da mu a Niger kin muna cikin hali nami na dardardar. Allah subhanahu wataala ya kawo kwanciyar hankali da wadata a cikin wannan ƙasashe.
Muhammadu mifitahu li futuhati sayyidu wa khatimu silkir rusul khatiman muqaddam.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu na cewa karfe 11 da kusan minti 17. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jami'ai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Senata Kabiru Marafa zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Assalamu alaikum. Allah barka da
aiki. Wa alaikum
salam wa rahmatullahi. Zuli Abdullahi dan kasuwa kasuwar sai dake Abuja.
To masha Allah wa Allah Abdullahi.
Gabata da farko sanata shine wai akwai wata doka ne da ta ba ku dama a majalisa na cewa dole sai wanda ya dade wanda ya zuwa ne biyu majalisa ko uku tukunna shi za a dau wadansu mukamai a bawa. Ta biyu tambaya ta.
Na'am.
Me yasa ku garin ku ba za ku yarda da kaddarar ku dauki kaddara ba akan ku na cewa wani yayi nasara akan ku ku hakura ba. Na uku, so da yawa din Najeriya suna muku kallon ku dan majalisa, ba ku tashi rigima a majalisa sai akan rabaraban mukamai, ba a taba ganin ku kuna rigima ba akan wani aiki da za a yi wa talakawan kasa ba, yan kasa ba.
Shi to haka ba da
shi. To sanata gare ka.
Sune tambayoyin. Tambayar ta farko gaskiya ne, akwai doka ta majalisa wadda ta ce sai wanda ya hada biya, kuma ba ni nayi ta ba, ni ma zuwa ne na same ta. Doka ta uku ta faɗa waɗannan, ka je ka duba ka gani. Sai tambaya da ta biyu, sai ko rin kai kuna tuna man saboda ba biro ga lambar sakata ana rubuta tambayoyi. Tambaya ta biyu yace
tambaya ta biyu ne, yasa ku kun garin ku ba zai karbi kaddara ba, yadda Allah ne kaddara a wancan tantancin ku ba.
To sanata ka ji tambayar, yace wai me yasa
ba yawa ba za a dauki kaddara ba,
ba za ku rubuta kaddara ba.
Hello, kana ji na? Yawa, wannan aiki muna yin shi ne ma ɗan Najeriya da Najeriya. Tun kama a haife ni ake yin sanatoci kuma ana yin majalisa. So wannan ba magana ba ce ta yaki ta magana ɗaukar ƙaddara ko rashin ɗaukar ƙaddara, magana ce ta an bi doka ko ba a bi doka ba. So idan kana son ne duk wanda ya ga dama, wanda adda ƙarfi ya zo ya murƙa wani abu, kuma sai irin ta ya taso ya ce a ɗauki ƙaddara, shi kenan a zo a yi. Ni kar ka manta ba ni nake faɗa wannan abin nan ba, kuma babu wani abin da nake faɗa ciki wanda sai wanda nake so ya ci ne za a iya man. A bisa cancanta duk abin da za a gudanar na majalisa yau, ni ina ɗaya daga cikin manya-manya a cikin majalisa wanda sai an kawo suna na kan a kawo na wasu da yawa. So abinda muke magana doka ce an kai ma karan tsayi. So idan kana gani kuma ire-irenka sun yi yawa a Najeriya waɗanda suke ganin duk wanda ya zo ta kowane irin hali kuma ya shigo mutane su ɗauki kadara. Ni musulmi ne, ni na fi cancanta a ce na ɗauki kadara. Amma maganar da muke yi shine shin yana yiwuwa duk wanda ya zo yayi abinda ya ga dama shikenan sai a ce a ɗauki kadara? Yanzu ga ɗan daban kai na 2015 inda mai girma tsohon shugaban ƙasa ya murɗe ya amfani da ƙarfin shi kan yana shugaban ƙasa ya ce shi ne ya ci zaɓe. Za mu ɗauki ƙaddara 'yan Najeriya, kai za ka ɗauki ƙaddara da ni da kai da duk wanda 'yan Najeriya zai ɗauki ƙaddara, ya ce tun da ya riga ya murɗe a ban masa. Sai tambayar shi ta uku ne ya ce a ta uku. Yawa ƙarfi so da yawa wannan ba ƙarfi ba ne kayan zalunci. Ina fatan Allah ya gafarta maka. Domin ni na yi faɗa a cikin majalisa yanzu faɗa na na juke na yanzu a cikin majalisa. Kuma kowannen su babu wanda na yi faɗa a kan abin da ni zai kare ni. So wannan magana da ka faɗi ba gaskiya ba ce ba. So wannan magana da kake faɗi ba gaskiya kake faɗi ba. Domin babu abin da ya kai na majalisa wai don in yi faɗa tun kafin isa ga majalisa alhamdulillah Allah ya rufa mu asiri. So wannan rashin adalci ne kai ma 'yan majalisa. Ban ce maka ba dukkan majalisa mutumin kirki ba ne ba. Amma kuma ina tabbata maka. Galibin 'yan majalisa wallahi tallahi mutanen kwarai ne kuma suna zuwa wurin nan domin su taimaka wa mutanensu. Ni Kabiru Marafa na shiga majalisa ne domin in taimaka wa mutane na kuma alhamdulillahi na taimaka musu. Ba na shiga ba ne don in ƙarar da kaina ta fuskar arziki ko wani abu. Kuma wannan faɗa da nake yi yanzu ina yin shi ne tsakanina da wanda ya halicce ni Allah. Ina yin shi ne domin na tabbatar da an cutar da jama'iyyar APC, an cutar da 'yan jama'iyyar APC. Kuma an cutar da wannan gwamnati wadda take kai, kuma an kafa wannan abu ne domin a yi mata tarnaki a hana ta aiki. Wannan shi ne gaskiyar magana.
To Malam Buhari, tunda mun same ku ba mutumin farko ya yi tambaya ko?
Alhamdulillah, to assalamu alaikum. A ina babban bako barka da zuwa. Sunana Suleiman kamar malamai Zambala, ina kira daga Nasarawa Kano local government a nan Maraba a kasuwar tumatir.
To
babban bako tambayar da zan yi shi ne a mu talakawa da muka zaɓo ku a matsayinku na sanatoci da 'yan majalisar rai domin ku yi doka mu samu sahihiyar gwamnati, sai kuma muka zo muka samu saɓanin wani zargi da ake cewa wai wannan faɗace-faɗace da ake a majalisa ana zargi akwai 'yan ɓangaranci guda biyu, wato akwai Ahmed Bola Tinubu na Lagos, akwai mai girma Talatin Adamawa a Atiku Abubakar. Wai a ɓangaren ɓangaranci guda biyu ne suke neman su ruguza da jam'iyyar NCC game da neman matsayi da neman muƙami. To tambaya ta ta ɗaya kenan babban bako. Shin tambaya na biyu, a muna ta zargin doka-doka da ta wuce a baya muka zo muka kaza da cewa canji domin zai ga daya ko kuma sun ci da ake ta nannaɗawa a majalisa bai taɓa ba. Akwai kwamitoci da ake tarbawa a majalisun baya bai taɓa kuma ba. Mun zo muna tattauna nan canji. Yanzu a cikin yawa mun fara ran ya fara bacin nan tunanin cewar za mu yi wa duk wani ɗan majalisa za mu yi musu cirenye na arewacin Najeriya idan bai har ba ku sasanta kanku ba. Kuma ana tunanin cewar wani Yarabawa yanzu kanku ya haɗu a kanku ya rabu da Yarabawa musamman ma da 'yan arewacin mu na Najeriya da musamman arewa a kudu maso yammacin Najeriya Yarabawa. Menene gaskiyar al'amarin nan?
To sanata gare ka.
To a maganar da kake cewa na wai ɓangaranci tsakanin Bola Ahmed Tinubu da mai girma Talatin Adamawa, wannan ni dai ban san wannan magana ba gaskiya ba ce ba. Amma yarfe na siyasa babu abin da ba ya yi a cikinsa. Lokacin da aka haɗa kai da Yarabawa wannan da su suturakin domin a samu nasara ta jam'iyyar APC duk babu wanda ya hito yau ga magana. Amma yanzu tun da nasara ta samu ana iya gane cewa wani Bayarabe ne wani kuma ɗan Adamawa ne kuma har sun zo sun haɗa kai suna sa a kashe jam'iyya. Wannan Allah ne masani. Ni dai Kabiru Marafa ban san wannan ba, kuma ina tabbata maka wanda ya kawo wannan magana to ya je istighfari ya ji tsoron haɗuwar shi da Allah domin ya tabbatar da cewa ƙarya ce ya faɗa ne domin wani biyan bukata na shi. sai maganan talakawa kamar yadda na faɗa mana baya wannan faɗa ni dai na tabbata da ni da waɗanda muke wannan faɗa a cikin majalisa muna yin shi ne tsakaninmu da Allah domin mu miƙanmu gwamnatin Buhari da hannuwanta wanda mun tabbatar da shine zai miƙar da hannuwan 'yan Najeriya domin su samu maslaha wannan shine gaskiyar magana amma idan an sayi wasu mutane kuma don su yi wata propaganda su faɗa abin da suka ga dama wannan Allah shine alƙali na kole-kole gaba ɗaya shi zai yi ma kowa hisabi tsakanin mu da su wannan majalisa komai lalacewanta ita ce za ta yi aiki da shi wannan shugaban ƙasa ita ce za ta tantance mashi ministocin shi ita ce za ta duba ayyukan da yake ita ce za ta yi mashi kasafin kuɗi kai ita ce in yayi abin da ba daidai ba za ta iya kalubalanta shi har ma ta ce za ta cire shi to kuma shugabanci tun da Allah ya halicci duniya shugabanci abu ne mai muhimmanci ga rayuwar ɗan adam idan shugabanci ya faɗa hannun azzalimi ko kuma wanda ba ya da kishin ƙasa ko wani abu to za a iya samun abin da ba shi ne ake nufi ba to don haka nan idan ma ka ce za ka yi kiranye bismillah ka yi in dai kai kiranye ai wasu za ka kawo ko mu abin da muke so Najeriya ta ci gaba ina roƙon Allah ya sanya duk wanda zai ciyar da Najeriya gaba Allah ya ba shi daman zuwa wannan majalisa idan mu din nan abin da muke yi muna yin shi ne domin san mu da ƙaruwar mu da ta iyalin mu ina roƙon Allah ya ba ku ɗan Najeriya dama kiran yi mu gaba kiran mu dawo a tura mutane wanda za su yi ma Najeriya aiki ina fatan Allah ya ciyar da Najeriya gaba Allah ya ciyar da mutanen Najeriya gaba amma ina son in tabbata maka don ire-iren maganganu irin waɗannan naku ba za su hana mu yin abin da za mu yi ba.
Ma sauraro abin da ya sauka kenan a wannan shiri a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Sanata Kabiru Marafa zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Kafin mu kai ga rufe shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya.
Rundunar sojan Najeriya ta bayyana cewa ta tsare wani mutum da ake zargi da zama ummul aba'isan kitsa hare-haren bama-bamai da suka kashe sama da mutane 70 a biranen Jos da Zaria a cikin wannan makon. Sojojin sun bayyana hakan ne a yammacin jiya Laraba. Mai magana da yawon rundunar Kanal Sani Usman ya ce an tsare wani mutum da shi da wani wasu mutane guda biyu a wajen binciken motoci akan titi a jihar Gombe bayan samun bayanai daga jama'a. Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya yau Alhamis ta ce Siriyawa miliyan 4 ne suka arce daga ƙasarsu saboda rigingimu kuma yanzu sun zama 'yan gudun hijira. Bayanan wannan hukuma da aka fi sani da UNHCR a takaice sun nuna cewa akwai ƙarin 'yan gudun hijira miliyan 1 a watanni 10 da suka gabata da kuma mutane miliyan 2,400 a shekaru biyu da suka wuce. A daidai wannan lokaci da rigingimin na Siriya suka gagara nuna alamun sassautawa.
Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan shin kuna gani za a samu canji wajen tuhumar masu tada ƙayar baya da ake kamawa ganin a bayan an kama su sai kuma a zo a sake su. Yanzu a madadin Bello Galadanci da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu na yau Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.